Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin niyyar mai da ke Jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar FM ta VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyyar abin nan kunni. Sannan a Ghana za a iya sauraron mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana amma 10 safe a nan Washington DC. Yau 10 ga watan Disamba shekarar 2017 ga kanin labaran duniya.
Kungiyar Tarayyar Larabawa ta ce matsayin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin fadar gwamnatin kasar Isra'ila abu ne da ke cikin hadari. Majalisar Dinkin Duniya ta ce lokaci na dimbin tasiri wajen warware rikicin zirin nan na Koriya ta Arewa a cikin ruwan sanyi. Yau Lahadi, kasar Iraki ta yi faretin a babban birnin kasar na samun nasara akan kungiyar IS.
To a Najeriya, yayin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta zabi Prince Uche Secondus a matsayin sabon shugaban jam'iyyar, wasu na kalubalantar sakamakon zaben a daidai lokacin da wasu ke cewa san barka.
Inda PDP ta aka halice ta bayan zaben Jos, ba wani zabe da yayi daidai kuma kamar irin wannan wanda ka yi akan gaskiya kan turba ta democracy.
Sannan a Jamhuriyar Nijar mata sun koka kan yadda ba a damawa da su wajen lalubo hanyoyin samar da zaman lafiya a yakin da ake da ta'addanci.
Ce mace kuma mashawari ce aka in kun ka dauka ko al'adun mu na gargajiya wurin sarakuna kowa shi na da akwai su inda akwai su tambara wadannan duk mashawarta ne.
Za ku ji cikakken wato cikakken rahotannin sannan za mu leka jihar Abia ku ji yadda yan fansho suka gudanar da wata zanga-zanga. Baya ga haka muna tafi da maimaicin shirin duniya Amurka amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Kungiyar Tarayyar Larabawa ta ce matsayin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin fadar gwamnatin kasar Isra'ila abu ne da ke cike da hadari da kuma nuna son zuciya ga Amurka wanda ke nuna kaucewa dokokin kasa da kasa. Wannan sanarwar da ta fito ne da safiyar yau Lahadi bayan da kungiyar ministocin harkokin waje ta kammala wani taron gaggawa da ta yi a Cairo. Kungiyar ta ce wannan matsayi da shugaban Trump ya dauka ya tube wa Amurka matsayinta na mai kokarin ganin an samu maslaha a kasashen gabas da tsakiya. A kuma taron ya bayyana cewa wannan matakin ya kara su kurkuta kokarin ganin an samar da zaman lafiya wanda hakan zai rurrutar wutar kiyayya da zai ingiza yankin cikin wani sabon mummunan tashin hankula. A kan haka ne shugaban kungiyar kasashen na Larabawa ya kira ga kasashen duniya da su dauki kasar Falastinu a matsayin kasa mai dauci kamar yadda birnin Kudus take. Babban birnin kasar Isra'ila a sakamakon sanarwar da shugaba Trump ya bayar da karshe taron ministoci ya bukaci kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ya samar da wani kuduri da zai Allah wadare da wannan shawara ta shugaba Donald Trump din. Lokaci, Majalisar Dinkin Duniya ta ce lokaci na da dimbin tasiri wajen warware rikicin zirin nan na Koriya ta Arewa cikin ruwan sanyi. Jeffrey Feltman, wanda shine karamin sakataren Majalisar Dinkin Duniya mai kula da harkokin demokradiya, shine ya zirci Koriya ta Arewa cikin wannan satin, inda ya gana da ministan harkokin wajen kasar Ri Yong-ho da mataimakinsa Park Moon-young-guk. Kafar yaɗa labarai na kasar ta Koriya ta Arewa ta ce sakamakon wannan ziyarar da Feltman ya kai a na tsawon kwanaki hudu a kasar ya sa an cimma matsaya cewa za a rika tattaunawa tsakanin bangarorin biyu. Wani mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya ya ce jami'an diplomasiya uku ne suka yi tattauna akan wannan zirin na Koriya kuma suka cimma matsaya cewa yanayi da ake ciki yanzu haka yana ƙara kawo zaman ɗarɗar wanda haka wata babban barazana ce ga zaman lafiya da tsaro ga duniya baki ɗaya. Kafar yaɗa labarai ta ƙasar ta Koriya ta Arewa ta bayyana cewa wannan ziyarar ta Feltman ya ƙara kawo fahimta tsakanin kasar ta Koriya ta Arewa da Majalisar Dinkin Duniya. Ziyarar ta Feltman dai ya zo ne a daidai lokacin da kasar ta Koriya ta Arewa ta kaddamar da gwajin babban makaminta mai linzami. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yau Lahadi, kasar Iraki ta yi fara ci a babban birnin kasar na samun nasara akan kungiyar IS. Wannan kuwa yana zuwa ne kwana daya bayan da Prime Minister kasar Haidar Al-Abadi ya bayyana nasarar korar kungiyar IS daga cikin kasar. Sai dai ba dauki wannan faretin kai tsaye ba a kafofin yaɗa labarai. Sai dai kafar yaɗa labarai mallakan gwamnati ce kawai aka bari ta halarci wannan bikin. Waɗanda suka samu daman kallon faretin sun bayyana cewa sojojin na Iraki sun yi faretin ne a inda suka gita babban dandalin da ke tsakiyar cikin babban birnin kasar. Yayin da jirage masu saukar ungulu aka gansu suna shawagi a cikin shafin sa na Twitter, Prime Minister Haidar Al-Abadi ya gode wa sojojin kasar ta Iraki na abin da ya kira namijin kokari. Kana ya ce su ma waɗanda suka mutu a fagen fama ba za a taɓa mantawa da su ba. Yanzu haka dai Abadi ya bayyana yau Lahadi a matsayin ranar hutu a kasar. Tun jiya Prime Minister ya bayyana cewa yakin da aka kwashe shekaru uku ana yi an samu damar koran yan kungiyar IS daga cikin kasar ta Iraki, an yi nasara akai kuma an kawo ƙarshen yakin kenan. Sabuwar gwamnatin kasar Zimbabwe ta samar da kasafin kuɗi na shekara mai zuwa har na dala Amurka biliyan 5. Kasafin kuɗin wanda ake sa ran ya farfado da tattalin arzikin kasar da ke cikin wani mawuyacin hali. Sai dai samun nasara hakan sai in har gwamnatin kasar za ta yaki cin hanci da rashawa ne, kana ta samar da zabe na gari, sai kuma ta samar da dokokin saka hannun jari da ke da walwala da sakin mara. Mai aiko wa wannan gidan rediyon da rahotanni na kasar Sebastian Mohuhu ya ce sa'in da yake gabatar da kasafin kuɗin, ministan kuɗi na kasar Patrick Chinamasa ya ce farfado da tattalin arzikin kasar da ke cikin mawuyacin hali abu ne mai sauki ba, amma kuma gwamnati ba za ta yi kasa a gwiwa ba. Ya ce tilas ne gwamnati ta ɗauki matakan dawo wa 'yan kasar da ƙwarin gwiwa akan harkokin kuɗin kasar da ma duk wani abu da ke nasaba da batun kuɗi. Ya ce ba shakka gwamnati na sanar da buƙatar ganin ta shawo kan matsalar sake sabunta dangantakanta da sauran kasashen duniya, sa'in nan kuma ta samar da halin da'a sai kuma yanayi mai sauki da zai janyo masu kanun jari cikin kasar. Da ƙarshe ya ce a tabbatar da an yi zaɓe karɓaɓɓe kuma amintacce a shekarar 2018. Chinamasa ya ce sake faɗo da dokan ƙasa na ɗaya daga cikin hanyoyin da zai janyo masu kanun jari. Ya ce dokar da ta ce tilas ne yawancin 'yan ƙasar ta Zimbabwe su kasance suke da kaso mafi tsoka a harkar kasuwanci na ɗaya daga cikin abin da ya kori wasu masu kanun jari a cikin ƙasar. Shi ma sanannen masanin harkokin tattalin arzikin ƙasar mai zaman kansa John Robertson ya ce ba shakka akwai buƙatar sakewa wannan doka wato kuskure ma.
Ladan Ibrahim Ayawa ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya an kammala babban taron jam'iyyar adawa ta PDP inda aka zaɓe Prince Uche Secondus a matsayin sabon shugaban jam'iyyar, wanda hakan ya rushe kwamitin gudanarwa na riko da Sanata Ahmed Makarfi ya jagoranta. Sai yayin da wasu suka nuna kushinsu kan sakamakon wannan zaɓe, wasu kuwa yabawa suke yi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu ya kaya ya aiko mana daga Abuja.
Chairman is no any other person than Prince Uche Secondus.
Ayyana tsohon mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP Prince Uche Secondus a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar bayan kammala babban taron jam'iyyar da ya kawo ƙarshen kwamitin riko na Sanata Ahmed Makarfi. Secondus daga yankin kudu maso kudancin Najeriya ya samu ƙuri'u 2000 inda ya nasara kan abokan takararsa biyu Farfesa Tunde Adeniran da Chief Raymond Dokpesi. Farfesa Adeniran ya fice daga taron da zargin an yi ba daidai ba, wannan jam'iyyar da suka hada da shugabanta na Arewa maso yamma Ibrahim Kazore da masanin tattalin arziki Hassan Muhammad Baba da Landuku sun ce taron na nuna farfadowar PDP.
Tunda PDP ta aka halice ta bayan zaben Jos, ba wani zabe da yayi daidai kuma kamar irin wannan, wanda kai shi akan gaskiya, kan turbata demokrasi ba taba yi ba. Amma yau gashi ku kanku kun gani jami'ai take yin zabe na fidda shugabanninta.
Taro yayi mana yadda muke so, yadda aka shirya cikin hukuncin Allah haka aka kaddamar da shi.
Akwai waɗanda suke hasashen matukar taron nan ko ta yaya ma ya tafi, to sai ya bar baya da kura. Kai ya kake ganin lamarin?
Ni ina ganin ba baya da kura bane, saboda dukkan wani wanda ba zai ji dadin wannan abin ba zai kasance mutum ne wanda ya hakikance akan sa ya samu yadda yake so. To harkar zabe ko ta demokrasi bai yiwa mutum ya samu yadda yake so, sai dai mutum ya hakura da hukuncin Allah. Shi al'amari na mukami Allah ke bada shi, so wanda ya samu ya samu, wanda ko bai samu ba sai ya tunkari gaba.
Tsohon kakakin majalisa yankin Arewa maso gabas Inuwa Garba a baici yayi wa APC mai mulki.
PDP ita ce kadai jam'iyya a Afirka gaba ɗaya, ba ma Najeriya ba, da take daga federal government dai daga Abuja har unit tana da wakili, tana da tsari, tana da doka, tana da matakai daban-daban na demokaradiyya, ba na kaga kare ba, ba na maja ko majagala ba, ba na APC all promises confused ba.
Jam'iyyar dai ta yi gyara da zai ba wa baki damar takara. Ga abin da sanata Sa'idu Umar Kumo ke cewa,
a baya mun yi wannan cikin jam'iyyar NPP lokacin na National Secretary na NPP, lokacin da Isa Yuguda ya shigo yana matsalar PDP, ni na zo na tsaya da abin da ya gaba shi ticket ba don wani ba, domin zai ci zaɓe. Mu a ce jam'iyyar ta ci zaɓe shi ne muhimmi a gunmu, ba batun magana kawai abu alfan kama ba. Don haka wannan abin da aka yi ba a ciku don a ciku aka yi ba, ba a gyara constitutional party ko ai doka don wani mutum guda, an yi ne domin kowa da kowa da abin da zai je yau da abin da zai zo gobe.
Shin Atiku Abubakar zai amsa kiran neman takarar 2019?
Eh to, ina nan dai ina tunani har yanzu, in lokacin yayi zan tara kun shaida mu abin da nake ciki.
Amma ya kike ji a ranka kana jin cewa za ka yi?
A raina, to mai yiwuwa.
Tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya shaida sanar da sakamakon zaben. Alamu na nuna har yanzu gwamnoni na da tasirin juya lamura a PDP. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, nan gaba kaɗan za mu sake komawa Najeriya mu ji yadda wasu 'yan fansho suka yi zanga-zanga a jihar Abia. Amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Nijar, inda wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin mata suka koka kan abin da suka kira wariyar da ake nuna musu a ayyukan neman hanyoyin warware matsalar tsaron da ake fama da ita a ƙasar sanadiyar har-haren ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Korafin ƙungiyoyin na zuwa ne yayin da ake bukukuwar ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan al'amuran da suka jibinci kare haƙƙin bil'adama. Daga Yamai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aiko mana.
Shigar da mata a al'amuran da suka shafi batun tsaro wani mataki ne da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shawarci ƙasashe su mai da hankali a kansa ta hanyar ƙudurorin da ake kira Resolution 325 da 2250. Bayan la'akari da irin muhimmiyar rawar da mata za su taka wajen samar da zaman lafiya, sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin mata na ganin alamun mayar da wannan tsari share ɗaya a nan Nijar. Dalili kenan da suka kira wani taron zakulo hanyoyin da za su bullo wannan lamari. Madam Haruna Fatima ta kusa ce a ƙungiyar Renafep Nijar.
Duk su Boko Haram da wani abu da nan tashin hankali, wane ne aksar indirect? Mu ne mata da yaran mu, mu yake shahuwa har ta kunan bakin wake. Kaga dai ana ta kullun an ka wadi sai a ce mace, a ce mata ne an ka dar mama. Kenan mata ana utilizan su da su da yara. Yaro dan shekara 9 sai a dauko shi a bashi bindiga, zuciyar shi ta bushe. Kenan ai da kakahi a koma a sasanta a bidi sulhu. In an ka bidi sulhu il faut maintenir al adanda ya dindindin, il faut consolider consolider a karhuwa. In an ka tashi sulhu ko wani haraka ba a dama da su, kenan abin ba ta yiwa. Ko an yi sulhun ba zai tsaya gaba in dai ba a dama da su ba.
Gudunmuwar mata wajen warware matsalolin da suka shafi al'umma wani abu ne da tun a zamanin jahiliya masarautun gargajiya suka amfana da shi. Saboda haka ƙungiyoyin mata ke buƙatar gwamnatoci su yi koyi da irin wannan dubara.
Mace ce la mère de l'humanité, mace kuma mashawari ce aka. In kun ka ɗauka ko al'adunmu na gargajiya wurin sarakuna, kowa shi na da akwai su inna, akwai su tambara, waɗannan duk mashawari kyauta ne kuma kowane namiji komai girman shi komai ikon da Allah ba shi komai darajar da Allah ba shi abinda duk kaka shin an tashi in abu ya ci ya ci canyewa namiji ya ce na ta in kwanta gobe da sahe dare yana bani shawara shawara ne zai da matar shi mata suna kan nasu kokari cikin kwanciyar hankali
yankin Difa na daga cikin yankunan da suka dandana kuda a sakamakon rikicin Boko Haram dalili kenan da aka gayyato mata ganau don su yi bayanin irin wahalhalun da barkewar wannan yaki ta haddasa ga madam Bakura Magaltum Maina Bukar
tun farin farko ma da aka ji karan bindiga maza gudu suka yi suka bar mata da yara kuma mai yiwa wata mace tana da yara 7 yana da yara 10 yana da yara 5 to bai yiwa kuma a lokacin ga ruwa kogi ya zo baka iya ka dauko yaran nan duka gaba daya ka gudu da su wani suka bar su a cikin gida wansu yara in sun ji karan bindiga su gudu su ma su je su rasa rayuwarsu ba kuma mai ciki ma sai ki gani wani da ya yi bannan cikin ma a lokacin take koko shi ma ya rasa ran shi ma
kungiyoyin matan da suka shirya wannan haduwa da nufin shigar da mata a ayyukan neman zaman lafiya don ci gaban kasa sun gayyato mata jami'an tsaro domin ba su kwarin gwiwa a sakamakon lura da jajircewar da dama daga cikin su don ganin kasashen da ke fama da masu tayar da kayar baya sun yi nasarar murkushe abokan gaba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, to idan muka koma Najeriya. Yan fansho ne a jihar Abia da ke kudu maso gabashin kasar suka gudanar da wata zanga-zanga karshen makon nan. Daga Umahiya, wakilinmu Alfonso Okrigue ya aika mana da rahoto kan dalilin wannan zanga-zanga.
Yan fansho a jihar Abia sun gudanar da zanga-zangar lumana don bayyana rashin jin daɗin su kan gazawar gwamnatin jihar wajen biyan fansho da kuma kudaden sallama na tsawon lokuta. Abinda suke wakewa kenan a lokacin da suka yi jerin gwano daga kan titin Old Abaro zuwa gidan gwamnati da ke kan titin Library Avenue a Umahiya babban birnin jihar. Chief Chukwuma Udensi shine shugaban kungiyar tsoffin ma'aikatan jihar wanda ya ce,
"We are here this morning in order to press it so that members of public will know our grievance."
Ya ce, "Mun zo nan ne saboda a san halin da muke ciki. Daga watan Fabrairu zuwa yau gwamnati bata biya mu ba, wato a ƙarƙashin gwamnatin nan kenan. Akwai kuma wasu tarin basu suka. Mun sai a biya basu sukan da muke bi a ƙarƙashin wannan gwamnatin, amma shiro muka ji. Gwamnati ya yi alƙawari cewa za a biya idan kuɗin Paris Club ya shigo. Amma sai na ce, wato idan kuɗin Paris Club bai shigo ba, ba za a biya mu ba kenan. Na shawarci gwamnati cewa ta tsara kuɗin yadda ba zai mata nauyin biya ba. Wato a kowane wata ta ware naira miliyan 130 don biyan tsoffin ma'aikata. Amma har yanzu gwamnati ba ta aiwatar da hakan ba. Yan fansho a jihar sun dai buƙaci gwamnatin da ta gaggauta ta biya tarin basun sukan fansho na tsawon watanni 15 da tarin kuɗaɗen sallama na tsawon shekaru 18 da ta kuma biya rabon fansho daga gwamnatin taraya na tsawon shekaru 5.5 da tsoffin malaman firamare ke binta. Bugu da ƙari sun buƙaci gwamnatin ta fara biyan fansho cikin lokaci da kuma shigar da sunayen tsoffin ma'aikata da zaran sun yi ritaya. Daga bisani dai shugaban ma'aikatan jihar Mr. Vivian Uma ya jinjina musu bisa haƙurin nasu da kuma juriyarsu. Ya kuma shaida mini cewa,
"You have told us as well yesterday he has agreed to be of equal to it. Very, very soon."
Vivian Uma ya ce, "Ka dai ji jawabin gwamnati jiya. Gwamna ya riga ya da cewa zai biya ba da jimawa ba, kuma zai biya fiye da suke tsammani. Yanzu dai yan fansho a jihar sun baiwa gwamnatin har ƙarshen watan nan ta biya su haƙƙinsu." Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umahiya, Najeriya.
Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 10 na safe ne da minti kusan 19, wato 4 ne makinan da minti kusan 19 a can birnin na Umahiya da Yamai da Yawunde da kuma Injimena da ke Chadi. Yanzu ga maimaicin shirin Duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Duniyar Amurka. A ranar Laraba da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. lamarin da ya janyo kakkausar suka daga sassan duniya. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin takaddama da ta biyo baya a cikin shirin namu na duniya Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Duk da irin damuwar da aka nuna ta yiwuwar haifar da rikici a yankin da tuni dama yake cikin rikici. A ranar Laraba da ta gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, wanda hakan alkawari ne da ya dauka a lokacin yakin neman zabe a bara.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem.
Na yanke shawaran cewa lokaci yayi da za a ayyana birnin na Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila a hukunce. Duk da cewa sauran gwamnatoci sun yi alkawarin yin haka a lokacin yakin neman zaben su, sun gazara cikin alkawarin su, amma ni a yau zan aiwatar da hakan.
I am delivering.
A dai shekarar 1995, Majalisar Dokokin Amurka ta umarci ofishin jakadancin Amurka dake Tel Aviv da ya koma birnin na Kudus. Amma tun daga lokacin shugabannin da suka gabata suka yi ta sabunta wani shirin jingina aiwatar da hijirar na tsawon watanni 6-6.
We cannot solve our problems.
Ba za mu iya samar da maslaha ga matsalolinmu ba idan muna maimaita kuskure. Tsofin matsaloli na buƙatar sabbin hanyoyin shawo kansu.
Shi dai shugaba Trump ya dage da cewa ya dauki wannan matsaya ce domin kare muradin Amurka da kuma neman hanyoyin zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya nuna farin cikinsa kan wannan matsaya da Amurka ta dauka.
I call on all countries that seek peace.
Na kira ga sauran kasashe da ke neman zaman lafiya da su bi sahun Amurka na ayyana Kudus a matsayin birnin Isra'ila, sannan su mayar da ofisoshin jakadancin su zuwa birnin.
To sai dai shugabannin Falastina sun zargi Trump da kawo cikas a yankurin da ake yi na samar da kasashe biyu a matsayin sulhu na dindindin. Sayyid Erekat shine sakatare janar na kungiyar da ke kare muradin Falastinawa ta PLO.
This step is
Wannan matsaya riga malam masallaci ne da rufe duk kofofin tattaunawa. Ina kuma ganin shugaba Trump ya cire Amurka daga cikin jerin masu shiga tsakanin domin samar da zaman lafiya.
Masu lura da al'amura dai sun ce a lokacin jawabin nasa shugaba Trump yana sana cewa wannan matsaya da ya dauka za ta haifar da cece-kuce, abin kuma da ya faru kenan. Recep Tayyip Erdogan shine shugaban kasar Turkiya.
Babu wanda yake da damar zai yi wasa da rayuwar biliyoyin mutane saboda wani buri na gashin kansa. Wannan mataki zai janyo hankalin kungiyoyin ƴan ta'adda ne kawai.
Shi ma Papa Francis ya tofa albarkacin bakin sa dangane da wannan takaddama da ta kunno kai.
Ina kira da a maida zuciya nesa a mutunta birnin Kudus a matsayinsa da yake a yanzu, kamar yadda yake a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya.
To a daidai lokacin haɗa wannan shiri, wato kwana guda bayan sanarwar shugaba Trump kan birnin na Kudus, a rangama ta ɓarke a tsakanin Falastinawa da dakarun Isra'ila a kan titunan gaɓar yamma da kogin Jordan da Gaza. A yankin gaɓar yamma da kogin na Jordan, dandazon mutane sun yi ta jifan dakarun Isra'ila da duwatsu, yayin da wasu suka rika cinnawa tayin motoci wuta a Ramallah, inda nan ne hedkwatan gwamnatin Falastinu, lamarin da ya haifar da tashin wani bakin hayaki. A Bethlehem, dakarun kasar sun yi ta amfani da dabarar watsa ruwa da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zanga. To sai dai duk da ƙurar da wannan sanarwar ta shugaba Trump ta tayar, babu wani shiri na gaggawar maida ofishin jakadancin daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus. Hukumomi sun ce zaben wurin da ke da cikakken tsaro a kuma gina ofishin jakadancin na Amurka zai dauki shekaru da dama. To a wani lamari ne daban kuma, wani dan majalisar dattawan Amurka ya ajiye aikinsa bayan da guguwar zarge-zarge yin ayyukan lalata da mata ta hanyar da bata dace ba ta yi kane-kane a kansa. Al Franken shine dan jam'iyyar Democrat na biyu da ya ajiye aikinsa na majalisa a wannan mako. A wani lamari da ake ganin sun nuna rashin dattako ta hanyar aikata abin da bai dace ba. A yau ina mai sanar da ku cewa nan da wasu makonni masu zuwa zan yi murabus a matsayina na mamba a majalisar dattawan Amurka, inji Franklin, wanda ya fara wakiltar jihar Minnesota tun daga shekarar 2009 yayin da yake magana a zuwan majalisar. Sanatoci ne da ya daga jam'iyyar Democrat suka matsa ma Franklin ya aje aikin sa bayan da wani rahoto ya rawaito wata tsohuwar ma'aikaciya a majalisar tana zargin sa da cewa ya taba sambatar ta a shekarar 2006 ba da san ranta ba. Jama'a da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin Steve Hammond da ya hada ainihin rahoton da Nazir Ahmad Hausawa da Abubakar Junaidu da kuma Salihu Garba waɗanda duk suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Mahmud Lalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email kai tsaye. To tso sabon shugaban jam'iyyar PDP da ke adawa a Najeriya da fatan za ka yi ƙoƙarin haɗa kan jam'iyyar ku domin dawo da martabarta daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Assalamu alaikum muryar Amurka, dan Allah ku ba mu dama mu miƙa sakon ta'aziyya ga al'ummar garin Katagun da jihar Bauchi baki ɗaya bisa raso mai martaba sarkin Katagun Dr. Kabir Umar, Allah ya ji ƙanshi da rahama. Sako daga Aminu Adamu Malamaduri da Umar Babanyaya Sabon Gida da Umar Adamu Katagun da Malam Rulwanu Sa'idu Gayari. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, dan Allah ku faɗa wa gwamnan jihar Adamawa Umar Jibril Labindu cewa ya kamata ya biya ma'aikatan kiwon lafiya albashinsu domin suna cikin raɗaɗi. Daga Rulwanu Ibrahim London Uba Adamawa. Fatan alheri biyo ya Hausa, zaben da ya gudana na shugabancin jam'iyyar PDP a Najeriya ya wuce ya bar baya da kura. Allah ya kyauta. Daga Usaini Alhaji Umar Forever Gashuwa. Sakon baffa Haruna Bajoga ko cewa yake da Alhaji Abubakar Mahmud Ribadu cewa yake assalamu alaikum biyo ya Hausa. Muna fata sabon shugaban jam'iyyar PDP zai tsaya domin ganin ya hada kan ƴaƴan jam'iyyar ganin wato gami da abin da dokoki da jam'iyyar ta shimfiɗa saboda gudanar da mulkin adalci a tsakanin ƴaƴanta. Sai sakon Shehu Adamu Rijau wanda ce hakika ya zama wajibi mu yi godiya da jinjina ga shugabanninmu waɗanda suka tsaya kai da fata wajen ganin mun samu tsayayyar wutar lantarki a ƙaramar hukumar mu ta Rijau. Yanzu kam sai hamdala domin ko birnin Dubai da London ba su nuna mana samun wutar lantarki. Saboda haka muna godiya ga duk wanda ke da hannu wajen ganin hakan ya tabbata. Sannan sai sakon Isuhun Dila Faki da Uzeru Mai Gida Faki da Dahiru Danju Faki da kuma Gali Kwamandan Kofar Gabas Faki. Waɗanda suka ce dan Allah biyo Hausa ku miƙa mana kokenmu ga mai girma gwamnan jihar mu ta Kaduna Malam Nasiru Adami wato Nasiru El-Rufa'i. Da yawa Allah da Annabi ya kawo mana ɗauki na gyaran makarantar sakandaren garin Faki sakamakon mummunan lalacewar da makarantar ta yi. To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sabuwar gwamnatin kasar Zimbabwe ta samar da kasafin kuɗi na shekara mai zuwa har na dala Amurka biliyan 5. Kasafin kuɗin wanda ake sa ran ya farfaɗo da tattalin arzikin kasar da ke cikin wani mawuyacin hali. Sai dai samun nasarar hakan sai idan har gwamnatin kasar za ta yaƙi cin hanci da rashawa. Kana ta samar da zaɓe na gari sai kuma ta samar da dokokin saka hannun jari da ke da walwala da sakin mara. Mai aiko da rahotanni daga na wannan gidan rediyon daga kasar wato Sebastian Hofu ya ce sa'an da yake gabatar da kasafin kuɗi, ministan kuɗi na kasar Patrick Chinamasa ya ce farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa da ke cikin mawuyacin hali abu ne ba mai sauƙi ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lokaci na ɗimbin tasiri wajen warware rikicin na Nazirin Koriya ta Arewa a cikin ruwan sanyi. Jeffrey Feltman, wanda shi ne ƙaramin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin demokuraɗiyya, shi ne zai ci Koriya ta Arewa cikin wannan satin, inda ya gana da ministan harkokin wajen ƙasar da kuma mataimakinsa. Yau Lahadi, ƙasar Iraki ta yi farati a babban birnin ƙasar na samun nasara a kan ƙungiyar IS. Wannan ko yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da Prime Minister ƙasar Haidar Al-Abadi ya bayyana nasarar koran ƙungiyar IS daga cikin ƙasar. Sai dai ba a ɗauki wannan faratin kai tsaye ba a kafofin yaɗa labarai na ƙasar. Kafar yaɗa labarai mallakan gwamnati ce kawai aka bari ta halarci wannan faratin. waɗanda suka samu daman kallon faretin sun bayyana cewa sojojin na Iraki sun yi faretin ne a inda suka ji tabbatar da dalilin da ke tsakiyar babban hanyar kasa.
A gaida kai ladan masu haro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu ne yau baki ɗaya, amma idan Allah ya kai mu gobe da safe misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato wata tawaga abokan aikin mu za ta shigo da wani sabon shirin. Amma idan ana son a saurare mu a duk lokacin da ake so da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzaya shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In za mu da din shi ladan Ibrahim Ayawa da ce ba Hero Giudani da kuma Al Santos Mahmud Lalu ke cewa huta lafiya, daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.